إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 21 ga watan zulqa'ada hijira da shekara 1441 wanda ya dace da 1 ga watan july a shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 11 cikin jarangin darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiyya wanda malam sheikh ahmad salih ahmad ash-shami حفظه الله يتكرى حديثا من ذا الله صلى الله عليه وسلم لذا ما نذرت واتونا أمهات وكتب السنة ما بمبنت الله يساك مشتع الخير هذا متعشي بابي نقوم شاهده أتكين كتاب الإسلام والإيمان عندما لن يتشي باب باب حلاوة الإيمان وشعبه باب حلاوة الإيمان وشعبه باب لكي بياني أكن زاكين إيماني وشعبه دكما ستا قرصن إيماني مالا يتشي أن عنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وأن حديثي بخاري ده مسلم ليسك رويت ويشي لذا فهدي أنا استمالك الله أبنجي يقارى مسيدا أنا سيتشي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذا من ذا الله رادا منشي استبتع قريشي قال النبي صلى الله عليه وسلم يتشي ثلاث أبو أكو معنى ثلاث خصال نبي أكو حالا يبدا أكو من كن فيه دوان دي سكي تارد شوانا تبي أكو وجد حلاوة الإيمان ياسا مدائن إيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما نتلع shine zama ya kusan Allah da manzon Allah fiye da wani abu wanda ba su ba wa ayu shibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah nabiyu shine ya kaunaci duk wanda zai kaunata ya zama don Allah yake kaunashi wa an yakraha an yaquda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nar ya zama kuma yana kin kafirci yana tsoro yana kaffa kaffa da kafirci kamar yadda yake jin tsoro yake kyama yake kaffa kaffa da ya shiga wuta wannan hadisi kamar yadda malai ya kawo shi anan ya mishi babi da suna halawatul iman haka imam al-bukhari ya mishi wannan babi shi ma babu halawatul iman a cikin kitabul iman na sahih al-bukhari kuma ya kawo wannan hadisi hadisin yana nuni zuwa ga wasu dabi'u guda uku ne wadanda suke haifar da abin da ake cewa kamalul iman wannan suna nuna cikar imani ba wai aslul imani ba da aka ce aslul imani shine mafi karancin abinda mutum zai samu ya zama musulmi shine aslul imani ko kuma kamala imani ya cika ya tumbata to wanda duk imanin shi ya cika ya tumbata zai ya samu wannan abuwa guda uku salatu da yake mun ji cewa salatu khisal wato wata halaye guda uku man kunna fi wannan kana tamma ce ba ta bukatar ismi da khabari ma'ana man asbahana ma'ahu duk wanda ya wayi gari ya samu daya daga cikin waɗannan halayen su uku suka hadu suka zama halayen shi dabi'arsa ya samu daya daga cikin sifofi na kamala ta imani idan yake nufi da halawatul iman malamin cikin kokarin su fahimci me annabi sallallahu alaihi wasallam yake da halawatul yake nufi da halawatul iman daga cikin maganganun da suka yi cewa shi imani me ake nufi da jin daɗin imani wasu suka ce ma'anarsa istilzadu ta'at ya zama idan kana yin aikin da'a kana jin daɗinsa
da abin da kake yi kana jin dadi yana lalle kana san abu ba maka ikrahi ba shine yanzu kana yin da'a da jin dadi yanzu da kake ibada sallah biyayya iyaye azumi kaje aikin haji kana fitar da zakka kana karatun alqur'ani kana fadan gaskiya yanzu kana fada da dibin nafsi shine halawta imani ko kuma ya zama kamar da suka fada suka ce tahammulul mashaq fi amalit ta'a wahalhalin da suke cikin ayyukan da'a idan ba ka jin wahala wahala da ke cikin azumi ta yunwa wahala da ke cikin wato cin halal wahala da ke cikin fadan gaskiya wahala da ke cikin sallar dare wahala da ke cikin dauka ka bayar sadaka da kyauta da sada zumunci da ciyar da iyalai da ciyar da talakawa waɗannan abubuwa ne duka waɗanda ɗabi'arsu suna da wahala shedan zai dinga sa maka wani damuwa da wani kunci idan zaka bayar in ka tashi zaka yi sallah da dare ka ji jikinka da nauyi amma da haka ka daure kai to wannan dauriyar da mutum yake yi suka ce ita ce take nuna halawatul iman wasu kuma suka ce isaru amalid dunya ala amalil akhirah ya za a gane mutum yana da halawatul iman shine ka ga cewa aikin lahira ya fi muhimmanci a wurinka fiye da aikin duniya kafin ka gane ka ciyar da ƙuruciyarka da lafiyarka da dukiyarka da muƙaminka da faɗe a jinka ka fi so ka ciyar da shi don ɗaga lahirarka fiye da ciyar da waɗannan abubuwa don ɗaga duniyarka to wannan ma tana daga cikin alama ta halawatul iman a ƙarshen gaskiya isarul akhirah ala duniya isaru amalin akhira ala amalin duniya waɗannan dukkanin suna nuna halawatul iman to sai mu ɗauki kowane ɗaya daga cikin su me yake nufi ya zama Allah da manzon Allah ka fi so fiye da kowa son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi shine fifita su akan iyayenka da ƴaƴanka da sana'arka da dukiyarka da ra'ayinka da tunaninka da mutanen garinku duka ka gabatar da kaunar Allah da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan su ya za gane haka shine bimtisalil awamir wajtinabin nawahi kokarin kwatanta aikin alkhairi wanda Allah ya umarni da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi da kuma guje ma aiki na ainihin hani gaba daya war riba bima qaddara da yadda da kaddara Allah yana daga cikin alamar kana kaunar Allah da abin da Allah ya kaddara maka na jarabawa abin da Allah ya kaddara maka na wani ibtila'i ko na asara ko talauci ko rashin lafiya ko wata damuwa ya zama ka amsa da hannu bibbiyu ka yadda baka tazammur baka complain baka nuna cewa kai Allah bai kyauta maka ba baka tunanin me yasa Allah ya maka haka wannan na cikin alamar san Allah sannan da kuma wato ɗaukan mubahat gurgudan iko duk abin da Allah ya haramta maka shi to ka yi shi gurgudan bukata kada ka yi al-istirsalu fil mubahat domin al-istirsalu fil mubahat wato ka zaƙe wajen biye ma abin da ya halarta ci da sha da sutura da abin hawa da wajen kwanciya da auratayya da tara dukiya in ka zaƙe a cikinsu suna iya raba ka da ƙaunar Allah ina fata an fahimci wannan to wannan ma yana daga cikin alamun da za a gane mutum yana ƙaunar Allah da haka kowa zai dinga aunawa ya ga a wani janibi yake wajen ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka ce halawa din ta'amul iman kamar yadda muka ji kenan waɗannan ayyuka idan mutum yana yin su yana jin daɗin zai ji daɗin imani wanda kuma yake yin su baya jin daɗin su ko kuma saboda rashin jin daɗin ya ma kasa yi alama ne akan lalle bai da wannan daɗin imanin tare da shi sai malamai suka ce kwatankwacin shi kamar abinci ne iri guda mai daɗi amma mara lafiya idan ya ci zai ji bai da daɗi lafiyayye mutum ya ci abincin zai ce wannan abinci ya yi daɗi mara lafiya kuma zai kasa ci saboda baya jin daɗin to kwatankwacin mumini kenan da yake aikin alkhairi yake jin daɗi kamar kwatankwacin wancan lafiyayyen kwatankwacin munafiki ko kafiri wanda bai iya yin alkhairi in kuma hayyai ya ji kunci to shine kaman kwatankwacin mara lafiya wanda baya jin daɗin abinci mai daɗi kamar yadda mara lafiya yau da gobe yake warkewa ya fara iya cin abinci haka mai aikin wato barna in yi kokari ya gyara sai ya fara jin daɗin aikin barna. Shi sa Imam Bukhari a cikin babun da yake yace babu halawatul iman sai kawo aya fadin Allah ka bai fada wannan hadisi alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa farquha fis sama kalma mai dadi kalmar la ilaha illallah kwatankwacinta kamar lafiyayyen bishiya ne mai aikace lafiyayya tana da tushe mai kyau kuma tana da rassa a sama ita kuma aka tsinta aka kwatankwace da cewa wa matan shajaratin khabithatin kalmatin khabithatin shajaratin khabithatin ne tusar min fawqa al-ard maraha min qara kwatankwacin wato mummunar kalma kalmar kafirci kamar kwatankwacin matacciyar bishiya ne wanda an ga an tuge ta daga ƙasa ba ta da tabbas wannan cikin sunan Ibrahim kenan go kaga wannan ya nuna kwatance Imam Bukhari ya isharar zuwa ga wannan kwatancen cewa abu daya yana iya zama mai kyau ga wani shi ne idan yana da imani wani kuma ya gan shi mara kyau idan bai da imani daga da gaskiyar alama da zaka gane kana da zaƙin imani kaga kana son ayyukan alkhairi kana son mutane masu aikata alkhairi in kana aikata alkhairi kana jin daɗi kana da haƙuri da ƙaddara Allah kana gabatar da doka Allah akan taka dokar da naka ra'ayi wannan shine abu na farko kenan wa ayu shibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya zama duk mutumin da zai kaunace shi to yana kaunatar shi ne don Allah wannan ana magana akan almahabbatu diniya to malamai suna raba mahabba zuwa gida-gida akwai almahabbat diniya ita ce wannan ita ce mafi muhimmanci kauna ta addini take hada mu'minai idan mutum ya musulunta yau sai ga duk mu'minai suna kaunar shi inda ya zama dan uwa za su share komai na su dishi to wannan ita ce almahabbar diniya idan ma ka ji labarin wani mumini a wuri waje duka duka kauna shi ko da ba ku yi zamani daya ba ko da ba irin kabilar ku daya ko jinsin ku daya ba ko da ba ku a tunanin gamuwa da juna kamar da Allah ya bada labari walladina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman duk inda mumini yake haka yake ma ɗan uwan shi mai fatan alkhairi to wannan san juna din na imani shine ɗaya daga cikin nau'in mahabba akwai wanda ba ita ba akwai almahabba wanda take wato mahabbatu ta'alu idan kun yi iri ɗaya da mutum akan wani abu da ya haɗa ku sai ku koso junan irin sana'ar ku ɗaya duk inda mutum yake sana'a iri kaza in ya gama yi da mai irin wannan sana'a zai ga dan uwan shi idan kai soja ne daga soja ka ga dan uwa haka lauya in ya ga lauya haka likita in ya ga likita haka alramma in ya ga dan uwan shi alramma kowa suna tsoron juna ko da kun ga muni a wani gari sai kuka samu labarin cewa ai kun fito gari daya sai ga kun kauna juna kun yi kusa da juna ko ka samu labarin juna cewa kun yi makaranta a gari daya ko kun san malami guda da ya karantar a wata jami'a ko a wani gari sai kaga wannan dai abin yana ya hada kusanci zuwa gare ku to wannan ta'aluf ne saboda al-arwahu juludun mujannada akwai al-mahabba wanda asalin tana koma ne ga sha'awa irin tsakanin ɗan namiji da mace to wannan ita kuma ba ta da ma'auni shi sa ba aka halarta wa ɗan namiji musulmi yana iya ƙaunatar kirista ya aure ta kaga inda a wannan babin ne to da za ta bai da imani domin yanzu ba yana santa dan Allah bane hasali ma ita ba ta san Allah ma tana cewa Allah uku ne amma Allah ya halasta mishi ya aure ta saboda wata maslaha to banda wannan ba a auna ta da so na addini shi sa zaka ga mutane da dama an wannan ce yana son wata sai su ga dan me zai so wannan ko dan me za ta so shi su suna ganin bai dace su so juna ba tayi su ma ba su san abin da suke son junan su ba ina fata mun fahimci wannan Ibnu Kayyim ya magana akan su kala daban-daban a wurare da dama kamar cikin Madarijus Salikina da cikin abin nan al-fawaid bada'il fawaid insha Allah to na biyu kenan almahabba addiniya ka so mutun don Allah ma'ana saboda abin da yake da shi na alaka sa da addinin Allah ko nagartarsa ko san shi ga ibada ko yadda yake taimakon addini ko yadda yake kula da haƙoƙin addini sai ka ji kana san shi saboda wannan to wannan ma daga cikin alamatul iman alamatul halawatul iman sannan kuma wa an yakraha an yaqula ila al-kufr ya zama kana kyamar duk wani abu da zai mai da kai zuwa ga kafirci kamar da kake kyamar ka mutu a saka a wuta waɗannan za ka yi ɗauka mafhumin mukhalafa din su kenan duk wanda bai da waɗannan babu irin wannan imanin tare da shi amma kamar da muka ambata kai yana da aslul iman kai yana da aslul imani ko da bai da kamalul iman wanda wannan hadisin suke bayyanawa wannan hadisin na nuni zuwa ga cewa imani wani abu ne da ake tattale shi kenan ma'ana zaka dinga checking din imaninka kana ganin kana aunawa da waɗannan suke ne ko kana san wato Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da duk wani abu sai ka dinga cikin ko kana kaunar mutane saboda kaunar da suke wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kana kyamar duk wani abu na kafirci baka so ka koma cikin sa sai ka dinga cikin din waɗannan malam yace al-Ibn al-Abbasi ibn Abd al-Muttalib annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu dhaqa ta'amal imani marra biya billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم العباس ابن عبد المطلب كاو منزل الله صلى الله عليه وسلم هو محكم منزل الله صلى الله عليه وسلم يعني لك تكين وتبطن منزل الله صلى الله عليه وسلم بداله ولا تكون مسلمة العباس دكما حمزة دان عبد المطلب شيان دا يامت دوري يامت آيات أهود وياي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم ياتيشيني سيد الشهداء رضي الله عنه وارضاه amma shi Abbas ya rai har zuwa rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasalima da shi da danta al-Fadl da sayyidina Ali radiyallahu anhu ko kuma da Zaid dan Sabit bisa wata riwaya shine suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka Abbas yana daga cikin wanda ba musulunta da wuri ba saboda wata maslaha ta shi amma tun yana kafiri ya kasance yana ainihin wato taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ji ya gana da mutanen Madina a bai'atul Aqaba al-ula a lokacin kowa yana tsoron a ganin shara Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mishi ba komai ya ce ma Abbas ya ce mishi ba komai mu je ni da raka ya je da ya raka shi ya je kuma ya masu mutanen Madina magana cewa ya ku banu Najjar da ya ku banu Abdiddar da kuka taho daga Madina kuna ganin wai mu mun kasa kare Muhammadu ne ba mu kasa kare shi ba ba mu kasa kare dan dan uwanmu ba ku sani dan haka ba mu gayyace ku ku zo ku tafi da shi ba kar ku dauka wai saboda mun kasa ne amma tunda kun ce za ku iya muna ganin wannan ma kirki yin nuna muku cewa kar ku dauka gazawar Banu Hashim da Banu Abdul Muttalib sannan kuma haka ya bar matarsa Ummul Fadl da ƴaƴan shi duka suka musulunta bai takura musu ba su suna daga cikin mustada'afina amma shi dai bai musulunta ba da gaskiya bane yana shi musulunta kuma saboda musulunci yana kyamar wasu abubuwa da shi kuma yana yin su yana gani da ya shiga zai iya takura domin babban attajiri ne a Makka wanda yake ba da bashi da ruwa to wannan ya daga cikin abin da ya akkara shi daga musulunta da kuma matsayin shi a cikin garin Makka ya daga cikin ƴan majalisar Darul Nadwa tare da su Abu Sufyan da su Abu Jahl da sauran waɗannan manyan kafirai shine da tawon Makka haka wannan yasa bai shiga musulunci da wuri ba amma bai taɓa yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makirci ba kuma lokacin ma da aka zo aka ce an yi yaƙi a ainihin wato Khaibara aka zo da wata isha'a wani Al-Hajjaj ibn Minhal sorry ramatu sunan mahaifinsa Al-Hajjaj ne zai sunansa ya zo da labarin zuwa garin Makka cewa ai an ma kashe sahabbai da wani an kashe su kuma ma Yahudawa sun kawo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nan a hannunsa matsayin furkuna za su zo su siye muku da shi kuma mutanen Makka ku biya su kuɗaɗe masu yawa duk abin da gwada maku musu shi kuma ya faɗi wannan magana ne saboda yana da dukiya a Makka ya musulunta yana so ya samu ya kwashe dukiyar shi ta daita aka samu labarin ya musulunta za a kwace mai dukiya to wannan labarin da aka bayar Abbas bai iya bacci ba da aka tsakar dare ya tafi gidan mutumin nan ya ce ka je ka gaya mana gaskiyar labarin nan me ya faru kace mai to kaka damu kaji amma kaka ga wa kowa sai da kwana uku sai ta tarbiye shi ya kara gaba sannan Abbas ya zo ya ga musu cewa ai duk abin da aka faɗa ba haka bane sannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ci nasara a Khaibara kuma suna ma hanyar koma Madina to haka nan kuma a mawaqif da dama kaga dai bai zo Badar ba bai zo yakin Badar ya shiga cikin sojoji aka yaki shi saboda ba zai iya zuwa ya fuskanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake shi da ganin mutanen Makka suka fara wari shi suna nuna mashi wariya har zuwa kan da ya musulunta kuma dai musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da girmama shi har yana ce ma Umar ma wata rana kai Umar baka san cewa dan uwan baban mutum baban shi bane ya kake ma Abbas wani irin gani-gani haka saboda wani dan sa'in sa da ya shiga tsakanin Abbas da ainihin Sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu lokacin da aka yi fatuhu Makka aka samu dukiya mai yawa dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ba da bayani a aikin hajjin bankwana cewa duk wata riba ya ruburguga ta duk wani bashi da ake bin mutum ya ci bashin kuɗi dinari 100 amma suna ta hawa sun koma dinari 1000 sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wannan riba kowa ya biya asalin bashin da ake mishi zaka shi kuma Abbas duka duke shi irin wannan duke ci zaka da aka zo da aka soke kuɗin ruwa da yake bin mutane sai zama bai da kuɗin shi sun lalace sai Annabi ya ce mishi dan ka ji labarin an kawo mana dukiya sai ka zo sai a baka replacement kuɗin halal shi ne fa da ya ji labarin an kawo ya taho da sauri sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dana na ji an ce an kawo dukiya ne ya ce kwarai ko baba ce to a bani Annabi ya ce mishi to ibada ne dibi da kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ka san babbar tsoho a tajirisan kuɗi ba zai rufe irin yadda kai yanzu aka baka wata kyauta sai ka iya suma ma in aka baka wani check da ka daga ka ga miliyan sun suma za ka yi kawai ya za ka yi da ita don baka san ma ya za ka yi da ita ba to Abbas da ya ɗaga ma ya fi shi ya dinga ɗiban kuɗin nan zinariya ce ya dinga jidawa yadda Annabi yana kallon shi bici bishi ta tafi a saukewa sai da ya gama abin nan ya ɗaga ya ta fi ƙarfin ba zai iya ɗagawa ba ya ce ta kama mun mana daga kace ba za ka kama maka ba kare daga da kanka kike ka ce waɗannan da suke zaune su kama mu Annabi ya ka dai ki iya karfin ka kawai yana ji yana ga dole ya rage dukiyar ne wato maza sai sun nan na mushta hada ma ba ta da amfani kuma yana ba shi uzurin cewa ya saba da kuɗi a da duk mutumin da ya sabo da abu in ya gan shi sun san juna da haka Abbas ya dauki iya wannan dukiyar da ta samu ya koma gida Allah ya ce mace shi ya dawo da arzikin shi musulunci shi ya kyautata kuma ya bar ƴaƴa da zuriya a musulunci wanda ta kafa daula ita ce daula Abbasiya ɗaya daga cikin manya-manyan daulolin duniya jikokin shi ne ta kafa ta kusa faru ta Abu Ja'far al-Mansur jikokin shi ne ta hanyar Abdullahi dan Abbas ƴaƴan shi akwai su Abdullahi dan akwai Fadlu akwai Usmu da makamantansu babban sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda manzo Allah yana girmama shi kwarai da gaske to shine yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za ka ta'amali imani marradiya billahi rabban wanda di ya yadda da Allah matsayin ubangiji wa bil islami dinan ya yadda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin rasula ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo manzo Allah yace za ka ta'amali imani to wannan ya dandani zakin musulunci ya dandani zakin imani duk wanda ya haka wannan riwaya ce ta Imam Muslim tana na a farkon Muslim cikin kitabul iman ma'ana mutum ya ji cewa ya yarda da Allah shine ubangijinsa kuma musulunci shine addininsa sannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabinsa to wannan ya samu imani mai dadi ya ji dandanan imanin a cikin zuciyarsa to kamar yadda muka ambata dandanan ba wai abin da zaka ji zakin shi ne a baki kamar zakin magi ko mangoro ko suga ba a zuciya ake jinsa ka ji zuciyarka ta natsu da abu ta yadda baka kokonto baka ja'in ja baka shishigi wajen cewa baka yadda da kaza ba bayan Allah ya yarda da shi baka yin kokarin ciwa Annabi gyara ko yi mishi tsaurin ido ko kin yadda da sunnar shi da daukar ra'ayin wasu ka ajin sunnar sa irin wannan in ka samu haka to ka godewa Allah lalle ka samu imani Allah ka samu imani وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان وأنه كما دقى أبو هريرة الله يقارى ما سيدا حديثي لي دقى صحابنا دقى عينه ولا نمع لديه دابي البخاري دا مسلم دكا نوسي سنفة دش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكي تشوى الإيمان بضع وستون شعبة إيماني 60 da wani abu ne reshe 60 da wani abu ne wal haya'u shu'batun min al iman kunya reshe ce daga cikin rassan imani akwai riwaya Imam Muslim ta dace cewa bid'un wa 70 aw bid'un wa 60 da taraddudi 60 da wani abu ko 70 da wani abu haka na ashabu sunan al Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i suka rawaito shi da wannan riwaya irin ta Muslim amma su alafazin su sai suka ce bid'un wa sab'una babu taraddudi kaga an samu ne bid'un wa sittuna 60 da wani abu akwai da aka ce kuma 70 da wani abu akwai da aka ce kuma 60 ko 70 da wani abu da kuma malamai suka yi ta kokarin su fahimci me yasa aka yi wannan taraddudi din wasu malamai kamar Imam Ibn Salah ya rinda yadda cewa 60 da wani abu ne saboda dai dole 60 da wani abu sai ta samu sannan a samu 70 da wani abu kiga za ka a tsaya a 60 da wani abu sannan shi kuma abin nan Imam Ibn Mulakin shi kuma ya ce yana ganin 70 da wani abu ne haka Ibn Rawiya ma a can baya saboda riwayar Bukhari abin riwayar Imam Muslim wanda ta zo da taraddudi kaga ta samu ita ragowar dab dinta yayi kasa amma riwayar ashabu sunan su ce 70 da wani abu ta zo da ziyada ta ƙara wani abu akan wannan ziyarar su suka koma kabula ce da ka ci suka kaga sai zuwa da 70 da wani abu ina fata mun fahimci wannan al-Imam al-Baihaqi Allah ya kara masa rahama ya da zaki mashhurin littafi mai suna Shu'abul Iman kitabu Shu'abul Iman wanda ya kokarin tattaro hadisai da suka bayyana meye da meye rassan iman za mu zo mu ji magana a kai abu da ke nufi da shu'ba shine kitsa reshi ko wani portion ko wani hasla wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un da su suke gwada imani kafin al-Imam al-Baihaqi akwai wani malami mai suna Abu Abdullahi Al-Halimi shi ya fara yin wannan aikin Baihaqi ma ya gina nashi littafin ne akai haka Ibn Hibbana yana da littafi akan irin wannan matsala abin da ya faru shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi rassan imanin yace rashin imani guda kaza ne bai littafa su ba hadisin na nuni zuwa ga cewa imani akwai ayyuka a cikin sa akwai kuma maganganu kuma a cikin wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a alaha mafi tsoro ruwan rassan imani kalimatu la ilaha illallah faɗin la ilaha illallah shine mafi tsoro ruwa a cikin abin nan wato a cikin rassan imani kaga shi magana ne sannan shi kuma wannan da aka ce mafi karancin sa cire datti daga kan hanya cire datti daga kan hanya abinda mutane suke rainawa jama'a al-Imam Muslim ya rawaito wani hadisi akan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ga wani gida a aljanna na musamman da Allah ya tanada ga mutumin da yake cire datti daga kan hanya wani abu fitar da mutane sawa'un bola ce ko kaya ce ko fashasshiyar kwalba ko duk wani abu ne fitar da mutane da warinsa ko da kaifinsa ko da abin nan zafinsa to sai ka cire shi daga kan hanya da nufin kana aiki ne na imani sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce kunya ita ma reshe ne na imani to ne kawo guda uku kai aka bata hadisin shi a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imanatu al-aba an al-tariq sannan kuma aka bato na daga tsaki shine kunya abinda yake nufi da kunya wanda take matsayin shu'batul iman anan shine kunya wacce ke haifar da kawaici kawaici shi ake nufi domin wasu hadisan su zo da magana akan kunya da wata ma'anar daban kamar Aisha ne take cewa alherin Allah ya kai ga mutanen Madina matan Madina wanda kunya ba ta hana su tambaya akan addini haka nan Allah subhanahu wataala ya yabi siffar kunya wacce wato rashin jin kunyar da zai hana ka faɗan gaskiya wanda da kamar Allah yake cewa menene wata tahayi wallahu la yastahi min al-haq Allah baya jin kunyar gaskiya jin kunya ta hana ka faɗan gaskiya ba ita ce ake yabo a rai wato jin kunya da ta saka jin nauyin yin wani abu ko da kana da haƙƙi a kansa irin wanda Abdullahi dan Umar ya ba da labari a cikin sahih Bukhari cewa a cikin hadisin nan na tambaya game da dabino da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata bishiya ta yi kama da mumini ɗanta na da ƙanshi ɗanɗanta kuma na da zaƙi sannan bishiyarta tana da ƙarfi sahabbai suka yi ta faɗan wasu bishiyoyi ba su cinka ba wani ɗan umar shi ya cinka ya ce amma na ƙi faɗan cewa dabino ce to da ina jin kunyar da tawar da suke wurin su ba su sani ba sai wannan kunyar na kawaici na ɗaga ƙafa na sanin ya kamata na haƙuri da ta kushi ake nufi shine wal haya'u shu'batu min al-iman kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yafi kowa imani da yafi kowa irin wannan kunya da ga ka ce kunyar sa tafi kunyar ya budurwa wanda ba ta iya shiga cikin mutane ko ta fito ta kan hanya dan haka irin kunya ce da ta saka za ta saka gujewa duk wani abu na kyama ko abun Allah wadare ko abun da in an ji za a ga baka kyauta ba wanda kuma ta zaka zuwa ga aikata abun abun hakuri da nagarta abinda in an ga in ka aikata za a ce kai abincin ki to a al-imam at-tirmidhi da tabarani sun rawaito hadisi tabarani a cikin al-awsat daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mini ya bunayya ya kai dana in istata'ta an tusbiha wa tumsi laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al in dai har zaka iya ka wayi gari ka tashi ka kwanta kullun baka jin cutar wani a zuciyarka baka jin cewa ya kamata nayi wa wannan rashin mutunci ko na cuce shi ko na zalunce shi ce to kai kokari ka yaka faf'al sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya bunayya wa zalika min sunnati ka zama kana da zuciya wadda bata jin cutar kowa wannan addini ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai Annabi yake cewa man ahabba sunnati faqad ahabbani wanda duk ya kaunaci sunnata to ne yake kauna annabi ya ce man ahabbani kana ma'ifil janna wanda duk ya kaunace ni to zai kasance tare da ni a cikin aljanna ta hanyar bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kaunarsa wannan na nuni zuwa ga ma'anar kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muka ji a wancan hadisi ina fata muna ganewa to wadannan malaman da suka yi magana akan shu'abul iman abin da suke kokari shine lalubo hadisi da asarai wanda suke tabbatar da kaza aikin imani tunda kan sallah azumi aikin haji sadaka biyayye iyaye taimakon marayu sanya dukiya a cikin aikin addini jihadi ciyarwa fadan gaskiya kawaici hakuri suna nan da yawa duka ga matsayin shu'abul iman abinda yake zuwa matsayin ka na musulmi mu'mini sai kai kokari ka dinga aikata su idan kana aikata su gurgudan aikata su da kake gurgudan karuwar imaninka waɗanda ba za ka iya aikata ba sai ka hakura akwai wanda ba za su yi maka ba wataƙila wani ba zai iya azumi ba ya saba da yawan cin abinci ko yana da rashin lafiya wataƙila wani ba zai iya sadaka ba saboda ba yi da dukiyar sadaka wataƙila wani bai da tilawa alqur'ani zai zauna ya dinga karanta alqur'ani yana sallar dare kaga kowa sai ya duba hubu min al'amali ma tutiquna ka samu aikin da ka san za ka iya kuma kai ta yin ta iya rayuwa sai ka samu kafira Allah ya tsira ta da mu al-imam ibn al-mulaqqin ya ha ila yau ya yi ikhtisar litafin abin al-bayhaqi wato abin al-jami'u li shu'ab al-iman da bayhaqi ibn al-mulaqqin wanda ya rasu shekara ta 804 malamin imam ibn hajar ne babban malami ne ya da sharhin tirmidhi da sunan tafai haka na al-imam suyuti shi ma yayi sharhin littafin amin yayi ikhtisarin sa haka na a wannan zamanin mashhur Hassan al-Salman shi ma yana da wani ikhtisari mai kyau da yayi shu'abul iman kuma wannan littafin na shu'abul iman yana da littafai masu muhimmanci musamman ga dalibai ilimi wanda mutum zai karanta shi dan ya ci karo da isnadoji da mafutar hadisai daban-daban galibin hadisan ba baki bane kasan su in dai dalibi ne kai ne sauraron malamai da karatu a cikin littafai na hadisi amma za ga ibnu al-imam al-bayhaqi na kawo musu isnadoji mabambanta yana fitar da bayani akan illoli sannan yana magana akan wasu masail fiqhiyya domin malami ne kwararren malami Allah ya gafarta mishi malam ya cigaba da cewa babu hubbin nabi sallallahu alaihi wasallama min al-iman babun da ke bayani akan cewa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana daga cikin imani kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama jama'a imani wanda duk baya kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to bashi da imani Allah ta hanimu daga kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam yace an alaikum qala annabi sallallahu alaihi wasallama la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin bukhari da muslim daga Anas bin Malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yu'minu ahadukum babu ɗayanku da zai zama yana da imani hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina, har sai ya zama ya fi kaunata, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka fi kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da walidihi, fiye da mahaifinsa, wa waladihi da ɗansa, wan nasi ajma'ina da dukkanin sauran mutane. Haka sai aka yi ta'adili da mutane guda biyu waɗanda a ɗabi'ance ka fi son su fiye da kowa. Aka yi amfani da alwalid, mahaifi. Alwalid a nan ismul jinsi ne, yana nufin namijin, wato mahaifi namiji da mahaifiyar ta mace, dukkansu yana ɗaukansu alwalid. Sannan alwalad, haka nan ɗa, shi ma yana ɗaukan ɗa namiji da ya mace. Kamar da Allah yake cewa abin nan wajen magana gado, za a ba ‘ya’yanku, sai ya ce yusufu lahu fi auladikum lizzakari mislu hadhihi al-unthayaini, kaga dukkaninsu suna cikin auladikum. To in ka muka zo ɗabi'a ɗan adam, kowa yana son waɗannan mutanen guda biyu, mahaifi da ɗa. Malamai sun ƙoƙarin su gane meye sirrin gabatar da mahaifi a kan ɗa, wanda kuma a ɗabi'ance mutum ya fi kaffa da ɗanshi fiye da mahaifin shi, ya fi ji da ɗansa, ya fi ɗaukan abin kan cikin ƙarfi in ya shafi ɗanshi fiye da in ya shafi babansa. Ba haka bane, kamar ka ce ɗabi'anmu ta ɗan adam ta fi nuna ƙauna ga ‘ya’yanmu fiye da ainihin wato iyayenmu. Sai wasu malamai suka ce a'a, ba haka bane, babu shakka iyaye sun fi ji da ‘ya’yansu fiye da yadda ‘ya’ya suke ji da iyayensu, amma wannan yana faruwa ne bi za ta ishafaka fiye da zafi ulhub, yana cakuɗewa ne abu biyu, da so ɗin da kuma tausayi. Saboda yara ƙanana ne kuma ba su da wani kataɓin sai ga iyayensu, shi ko babba galibi ba a cika jin tausayin shi da tausayin yaro ba, sai zama zallar ƙaunar. Da aka gabatarwar da aka yi a nan saboda wancan abin da aka ambata, yana daga cikin ayyukan imani kula da iyaye fiye da kula da ‘ya’ya. Galibi muna kula da ‘ya’yanmu, ba mu cika halarto da cewa aikin lada muke yi ba, muna ganin kawai muna yin aiki ne wanda yake responsibility ɗinmu ne kawai a rayuwa, duk da ba akwai ladan, amma ba mu cika halarto da shi a cikin tunaninmu ba. Amma idan muna kula da iyayenmu, to muna jin cewa yanzu ƙurba muke yi. To da haka shi sa san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kama da irin san iyaye ta fuskar ladan, ko mun gane, fiye da kamar shi da san ‘ya’ya. San ‘ya’ya ɗan yi nesa da aikin lada, wancan ya fi kusa da aikin lada, shi za ka fara faɗan san iyaye. Saboda san iyaye aikin lada ne kai tsaye, kuma duk wanda ba ɗan kirki ba zai yin haka, amma ko mutum banza yana san yayin shi. To za ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san lada ne, duk mutumin da ba na kirki ba zai so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai in kirkin shi ya kai na gaskiya. Kuma duk mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tuciya da wannan so ɗin, cewa wannan wani abu yake wanda yana fatan samun lada a wurin Allah. Amma wanda ke ma yayin shi kayan sallah, ya je musu kuɗin makaranta, ya je musu keke, ya je musu kaza, ya musu kaza, bai cika halarto da wannan abu ɗaya aikin lada ba, tare da cewa akwai lada a ciki. Wannan shi ne sirrin da ya sa a gabatar da mahaifi fiye da ‘ya’ya a nan. Duk da a ɗabi'ance soyayya da kake ma ‘ya’ya ta fi soyayyar da kake nuna wa mahaifa, amma soyayyar mahaifa ta fi kama da aikin alkhairi, aikin da za ka samu ladan shi a lahira fiye da abin da kake ma ‘ya’yanka. Wannan shi ne sirrin da za a gabatar, haka malamai suka ce masu sharhi. Sannan kuma da sauran mutane, ma'ana oganka a siyasa, oganka a ofis, malaminka, matarka, wane, sirikinka, duk mutanen da suke maka kirki, wanda kake rayuwa a cikinsu, wanda kake ka samu alkhairi ta hanyarsu, ai kana ƙaunarsu, wanda ya maka hanya ka samu wani abu na alkhairi, sana'a ko aiki ko ya maka wata hanya ta wani buɗi na rayuwa, ko ya koya maka wani kasuwanci, ko kuna zaman mutunci da shi, ko wanda ya maka hanya a sanda hanya ta kulle maka, kamar a ce an kama ka da wani laifi wanda aka zarge ka da shi baka yi ba, idan wani ya zo ya fidda ka ya cece ka daga hannun hukuma, dole za ka ƙaunaci shi. Ko wanda yake kula maka da wani abu naka, amma wanda yake kula maka da dukiyarka, yaranka a kasuwa, ko wanda yake aiki a ƙarƙashinka, kafin ziyara da amana ko wanda ka bashi ajiyar wani abu na aminci ya amince maka ko wanda ya tsaya maka a inda aka nemi a zalunce ka duk wannan adabi ya tsaya ka kaurace su ko to duk waɗannan amma kaunar su tana kasa da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lazumin haka shine duk kaunar da kake musu idan suka saba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah zaka ko mun gani annan sai mu kula da mahaifinka da ɗanka da malaminka da matarka da duk wani wanda kake ganin girmansa dan ya faɗin magana ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya bada hukunci ya saba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na annabi zaka alamar da gaske kana san annabi kenan sai ka bana shi su ko ba tare da ka musu wulaƙanci ko rashin mutunci ba ka gwada musu kuskuren da ke cikin nasu in abin bai yiwa ne da aka da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ji wancan hadisin da ne mana isharar zuwa gare shi annabi ya gaya wa Anas cewa wanda bi yake so na ya butuna ta to yana so ne wanda shi ya butuna ta to zai zama yana tare da ni a aljanna shi sa Anas yake cewa mutun da mun san muna san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda annabi faɗo wannan magana muke jin dadi zamu zo mu ji magana a hadisin yana ta a can gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almar'u ma'a man ahabba yana can a gaba ne kawo mana shi Allah yake tunda annabi ya faɗa haka almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama yake maka ta jin dadi dan suna tsammanin tunda su kananan yara ne ba su kai sun kawo ba ba su da dangantaka ta jini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun rabu da shi a duniya shikenan a lahira ba su kusa da shi ba saboda matsayin shi amma sai annabi ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama Allah yake tunda mun tabbatar da mu ko muna kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to daga ran kayan kalmar ya kwanta muka san cewa lalle a lahira ma za mu kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan kenan sai mu bar mu magana akan wasu daga cikin alamat na kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan mu dinga aunawa da yadda muke malamai su yi kokari su bayyana su al-Imam al-Qadi Iyad al-Yahsibi rahmatullahi alaihi littafin shi ash-shifa ash-shifa bi wafa'i huquqil mustafa a cikin yayin magana akan waɗannan matsayin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ladan da ke cikin ta da yadda ake gane abun mamaki kuma abun ban sha'awa a cikin dukkanin ababen da ya lissafa wanda da su ake gane kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abubuwan da mutane suke gani yanzu cewa su ne kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su mutane za su ke dauka yi annabi waka da yin maulidi da faɗan wasu siffofi da ba haka suke ba a danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ka wannan shine kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko alqadi iyam dibi da safa wannan ba ba sa ciki kwata kwata hadari ko da isharar da isharar cewa maulidi kaunar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba balan tana ce wanda baya yi maki manzo Allah ne saka babu baya daga cikin alamun kauna wanda malamai suka lissafa wasu ne daga baya suka kirkiro shi kuma da karfin tsiyaci zai su bashi wani recognition da haka wannan wani rikici ne tsakankanin su da mala'iku masu rubutun lada domin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsara ya ce kaza ga ladan shi kaza ga ladan shi kaza ga ladan shi kai kuma daga baya ga lokaci ni kuma ina son wannan abin shi ma sai ya zama cikin littafin lada gaskiya saboda Allah kaga kana baya cikin makin cikin din na mala'iku bai ciki da haka in zaka shekara 1000 kana shi baka da lada abinda ba a ce kai ba in kai ina za ka malar da ba baya ci kwatan kwatan ka shine mutumin da yake jarabawa ana yin physics ya kama amsa tambayoyin chemistry ya cika booklet ya je baya haka ta ya fada kuma ya ce ai wallahi ya cika booklet shi ba duka ya tsarge komai da an go an duba sai aka ce ai ba abin da aka ce kai ba kallala ba ya tsadi ma a mara za ka matsala ce mai sauki duk abin da za ka yi da sunan ibada yi kokari ka samu mishi basis cewa wanda aka turo ya zo ya ce ai ibada ya ce ai kuma yadda kake yi haka ya ce ai saura kuma ka bawa wanda suke magana kayan shi ya kuma ka zama lafiya daga cikin wato ababen da suke nuna kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wato an-nusra li sunnati an-nusra li sunna taimakon sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da zaka iya shine kaje ana al'amarin ne shafi sunna wato tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kana gaba gaba wajen duk irin taimakon da zaka iba wannan harka da jininka da rayuwarka da tunaninka da iliminka da dukiyarka da iya zancenka da duk abin da zaka iya ka taimaki sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malamai suka ce ittiba'u aqwalihi wa af'alihi bin ayyukan ta da maganganunsa Abdullahi dan Umar ya kasance yana da jaraba wajen bin ayyuka da maganganun Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka ce har ma zaka dinga tsammanin kamar ko bai da hankali ne. Saboda in ya ji labarin ga wani wuri da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tsayawa yayin tahara, to shi man ya zo wurin sai ya ji ya tsuguna ya tahara. Ko bai jin fitsari zai je tsuguna wajen. Idan Annabi ya taba yin bacci a gindin wata bishiya in ya zo wurin sai ya yi baccin. Ba zai wuce ba sai ya yi wannan baccin ko bai jin bacci. Har ana ganin kamar ko ya motsi ne saboda bibiyar sunna ta Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka ya kamata ka zama dan gani kashenin sunna. Duk abin da aka ce maka sunna ne ya tabbata, yi kokari ka ga kai shi. Haka kalar suke. Sannan imtithalu amrihi wa jitinabu nahyi. Kwatanta umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi da kuma guje ma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Duk abin da aka ce Annabi ya ce ayi, to ka kwatanta. Yi kokari ka ga kai shi. Duk abin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, to ka bar shi gaba gida. Sannan at-ta'addub bi'adabihi fi 'usrihi wa yusrihi. Ka tabi'antu da al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kita al-Imam al-Imam Ibn Qayyim al-Tajmi suna Zadul Ma'ad fi hadi khair al-ibad. Tabarikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake lissafawa. Irin tabi'ar da aka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita game da hulɗar shi da mutane, game da zaman lafiya, game da ciniki, game da yaƙi, haƙuri, zamantakewa, aure, komai, ka dinga neman ina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, sai ka kwatanta aikata shi. Sannan at-ta'addub bi adabi da tsara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malamai suka ce hatta ababan da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so wanda suka shafi rayuwarsa, to sahabbai zaka ga suna nacewa san abu. Ana ce yake cewa da baya san kabewa, amma tunda aka taba yin wani abinci aka yi kamar fate da kabewa, yaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsintsinkan kabewa yana ci, daga nan shi ma yake ya fara san kabewa. Haka zo ana ce mishi Abu Hamza, kamar kace mayan kabewa. Saboda haka nan kuma duk da dauka ta yana garka yana ci, wato duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so suna san shi, duk abin da yake rubuta da shi suna rubuta da shi. Idan aka gane wannan, yanzu mu kuma a rayuwar da muke, mutane idan suna son wani celebrity, sawu dan wasan Hausa ne ko dan kwallo ko dan wasan dambe ko wane ne, zaka ga mutane suna bin al'adar rayuwarsa, su sawo kanshi kansu sunan shi, ko muka mutai wasu sai mai sunan shi, su dinga sawo dan shi a wayoyin su, waƙar da aka mai tace ringin da su dan siyasa ne ko dan kaza ko dan kaza. Sannan kuma a ko dan da ba irin hairstyle ɗin shi shirar rigunan su, irin rigunan shi duk rigar da ya ɗinka ya saka ta zama style ɗin su, wannan alama ce ta mahabba. To kai a matsayin ka na musulmi ahlus sunna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata kai wannan irin mahabba, ka dinga ta'addubi irin kayan da yake sakawa, irin turare da yake sakawa, irin abin da yake yi, kar ka sake ka kyamaci wani abu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so. Hatta har inda za a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kaza, malamai suka ce koda kai a dabi'a ba ka san wannan abu, to haramun ne a lokacin kake kai ni ko wallahi ba na san wannan abu, kana faɗa haka za ka yi ridda, dan yanzu kamar kana a takin din manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Misali yanzu kai yu a dabi'a ka ba ka san kabewa, amma tunda yanzu aka ce Annabi yana so, ko ba za ka yi so ba ko, to sai ka shi. Saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son naman akuya, ko da kai baka tun nama akuya, yana son musamman cinya ta gaba karfata, wataƙila ko da ɗabi'a shi baya tun nama akuya. To in haka nan ne kace baka tun nama akuya babu laifi, amma ran da kaje an ce Annabi ba yana so, to kai sai kai shiru. Saboda yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wani abu ne da ya shafi janibinsa, babu shakka duk wani wanda ya kwana a gidan musulunci yana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wani mutum sai zai da bai kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda aka sha bamban shine da mutane suke mu'amalar ta kaunar. To abin da ya kamata mu gane shine ita kaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam addini ce. To duk abin da yake addini kuma baka da yancin kai shi da kake so. Abin da zaka yi shine sai ka duba me shari'a ta ce game da shi. Shine wannan abin da muke ambato na ainihin alamudin. Sannan kaunar masu kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ahlul baiti, iyalan shi, matan gidansa, sahabbansa, malaman sunna da duk wani wanda aka san ya shahara a matsayin mai kauna ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da duk mabiyan sunna sai ka kaunace su. Sannan kuma ka zama kana shirye daga bada fantar rayuwarka da komai naka a madadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zamu zo mu ji hadisi gaba da annabi zai yaba wa wasu mutane yace waɗanda suke suna shirye su asara komai dan shi dan kawai su kai shi sannan a azabu an shari'ati karkadewa shari'ar ta duk wani kura da aka zuba mata kana da ilimin da zaka yi wannan ko karfin mulki da zaka yi haka sannan wa qamdu mukhalifi da kuma kariye kashin bayan masu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka taimaki su karka ba su agaji yan bid'a da batatu da wanda suke kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama kana kin su kana fata ga cewa ka kaudi su wannan sa da gaskiya mun da malamai suke lissafawa a matsayin wato alamu na kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jumlalce su gaba ɗaya su ce shine kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana bayyana ne a cikin biyayyarsa wani abu daga cikin alamun kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yi mata salati yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati yana alamta kaunarsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana san abin salatin nan ya ambata daka shi sa malaman hadisi ake kallon sa a matsayin tawagar mutane da suka fi kowa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su ba suna tsara wurdi ne na salati ba amma duk zama idan suka zauna a majalisi to babu abin da za su ambata kamar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne hadisi duk inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a bai salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya fita ya zauna ya gani ya ce an ce mai kaza duk inda ambatan shi ya gitta to zai gitta ne tare da salati gare shi sallallahu alaihi wasallam da haka babu wata fi'a ta mutane da suka kai malaman hadisi yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bayan ya ci gaba da cewa wa an abdullah ibn hisham qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhir bi yadi umar ibn al-khattab mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rike da hannun umar dan khattab Allah ya kara masa yadda fa qala lahu umar sai umar yace ya rasulullah anta la anta ahabbu an-nas ilayya la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi na fi son ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da komai in banda kai in banda kaina wato kai you are second to only myself ina son kaina ne kadai fiye da kai fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce la ce ba haka bane wallazi nafsi bi yadi na rantse maka da Allah da raina yake hannunsa soyayyarka ba ta cika ba imaninka yana girgidi hatta akuna ahabba ilayka min nafsi imaninka ba zai zama ya cika ba kai Umar ya zama ka fi kauna ta fiye da kan kanka fa qala lahu Umar daga baya bayan da Umar ya je gida yayi tunani yayi shawara sai dawo ya ce fa innahu al'ana yanda nayi shawara ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lalle na gane cewa wajibi ne kaunace ka fiye da kan kaina kuma na fi kauna ka fiye da kan kaina la anta ahabbu ilayya min nafsi na fi son ka fiye da kaina fa qala nabiy sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mishi al'ana ya Umar yanzu ne imaninka ya cika gona yana nuni zuwa ga kai akan wadanta min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in sai ka kara da min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nas ajma'in ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kanka fiye da iyayenka fiye da ƴaƴanka fiye da dukkanin mutanen duniya sannan imaninka ya zama mai kyau wannan bukhari ya ruwaito shi dan haka wannan hadisin na nuni zuwa ga zaka iya tafakkuri game da kaunar ka tsaya ka lissafa ka gane dan ka gane lazuminta yanzu wannan yana nufin Umar dan Khattab zai iya sarrafa da rayuwarsa zai iya hakura da ra'ayinsa zai iya hakura da jin dadin shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi na gaba da komai da kowa a wurin shi wa an abi hurairah ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala nabi sallallahu alaihi wasallam cikin riwaya ta abu hurairah yake cewa inna man ashadda man min ashaddi ummati li hubban daga cikin wanda suka fi kaunata cikin mutane na cikin al'ummata nasun yakununa ba'd wasu mutane da ra'ayi a bayana akunu ahabba ilayhim yawaddu ahaduhum law ra'ani bi alihi wa malihi sai zai iya bada inda zai samu a ce ga wani gida da ake shiga a zaman zalla sallallahu alaihi wasallam zai iya bada gate pass a ce sai ya bada duka dukiyarsa ya je sai da iyalan shi duka ya kawo kudin ko ya kawo su zama bayi duk abin da ya mallaka ya koma kamar yadda uwarsa ta haife shi saboda talauci. In ka ji cewa ba za ka yi haka ba ko to ba ka cikin waɗannan mutane. A kunun da yake jin cewa ba zai yi haka ba da akwai, ba na ji a kunun musulmi da zai ce to, da ya duba da ya manzo Allah. Ba wanda zai ce haka, sai dai ba musulmi ba ne. Saboda wannan abin gabaki ɗaya bai kai maka komai ba. Zuwa ga galibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan za ka gane falalar su sahabbai, su sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam, sun ci abinci da shi, sun yi tafiya, sun yi zaman gida, sun yi surkutaka, sun tambaye shi, ya ba su amsa, sun yi karatu, ya sa musu albarka, ya musu adda alheri, Allah ya saukar da ayoyi ya ba shi labari game da su. Sun kamar da wani tabi'i yake ce ma wani sahabi, ya ce wannan hannun naka ya taɓa gaisawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ko kake cikin Allah ba na hannun nan sun banta. Hannun da ya taɓa gaisawa da manzon Allah kawai sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik gashi ne yake da shi, da aka wa annabi aski a aikin hajji. Da aka aske gashin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaya gidin da gashin sai ya ba mujin uwa Anas, shi ne Abu Talha. Wannan gashi ne sai Anas da suka gada. Da kuma ta nan Annabi ya je gidansa ya taje kanshi ya taje ya taje, wanda ya makale a kun sai suka asa sai suka cire da cikin kudin, sai suka samu wani kyalle mai kyau sai suka lullube suka boye. Kamar da suke boye a mafi tsada, kamar da mata suke boye zinariya misali. To wannan gashi haka suke riri ta shi ba. Duk garin da za su je shi ne farkon kayan da za su cire daga gidansu su saka shi a adaka. Yadda ka san idan ana gobara misali yanzu ko ana gudun ɗan kidnappers ne za ka fara ɗauka, da kake tantar ka fara ɗauka wanda kana ganin you cannot do without it. ‘Yan boko takardun za su fara ɗauka ko? Mata kuma gwalagwalai. Ba haka ba, uwa kuma ɗanta za ta nema, ɗanta. To wannan shi ne abin da suka ɗauki wannan gashin saboda zarar da shi. Ba sa wata da wannan. Wannan fa wani abu ne na ragowar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai matar da ta taɓa ce ma Aisha don Allah ki taimaka mini, ina so a buɗe mini ƙofar ɗakin kiɗan nan kawai da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka buɗe mata ta gani da ta yi wani nishi kawai ta fada ta mutu. To tsabar ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shauƙi ya kashe ta. Ko mun gane? To irin haka kowane mutumi ya kamata ya zama yana da wannan so ɗin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana shi yasa ko a mafarki da ka ga manzo Allah ba, to kai fa ba ka gama garin mutum ba. Indai ka taba ganin manzo Allah sai ko a mafarki ne. Shi za ka ga saboda kyakkyawan zuciya irin ta mutane musulmai, shi za su gani dinga cutar su gaba. To da shi cewa yake yana ganin Annabi ido da ido. Sai mutane su yadda kuma su ga to yanzu wannan ya zama babban mutum. Alhaka kuma ƙarya yake. Ba idan ya ga manzo Allah sai kuma ido da ido. Da haka jama'a dalibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane, abun girmamawa ne ko da yaushe. Ya zama kana shirye da ka iya bada ainihin wato duk abin da ka mallaka. Wannan ya daga cikin falalar da mutanen baya za su iya samu, shine yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halalin ba su gan shi ba. Shi yasa a cikin hadisi da ke cikin Musnad Imam Tayalisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai kun san su waye imanin su ya fi burge ni? Suka ce imanin annabawa, ya ce a'a. Imanin mala'iku, ya ce a'a. Suka ce imanin mumuɗin nan, ya ce a'a. Ya ce imanin wasu mutane da za su zo daga baya wanda za su samu alƙur'ani tsakanin bango da bango, ba irin ku wanda ana saukar da alƙur'anin kuna gani ba. Jibril na zuwa garin nan kuna ganin shi ba. Annabi ya ce za su yi imani da alƙur'anin kuma su bi addinin. Da ka kai ma mutumin da ka zo a baya in ka bi Allah ka da wata falala, shine falalar yadda ka iya haƙura kai imani da abin da baka gani ba. Baka ce to ni sai na ga wahayi, irin yadda kafiran Makka da kafiran zamanin Annabi Isa Annabi Musa suke cewa ba ya arinallaha jaharatan, su kuma suka ce a saukan musu da mala'iku daga sama tukuna. Kai baka yi wannan ba, kai imani ka karba ko? Babu shakka wannan arziki ne gare mu. Allah ya sa mu dace. Saboda kullum lokaci ina ganin zamu saurara akan wannan hadisi wanda shine hadisi na 42 kenan ko? Sai Allah ya kai mu darasi na gaba, sai mu tashi da yake cewa Abi Dharr radiyallahu anhu annahu ata annabi sallallahu alaihi wasallam fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.